sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 29 ga watan Nuwamban shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatarwa majalisar ƙasa kasafin kuɗi na baki na naira triliyon 27.5 wanda yi wa lakabi kasafi mai na cimma muradun gwamnati. Ministocin tsaro a Najeriya da hausoshin tsaron ƙasar sun kai ziyara game wato ziyaran ganima ido a kan halin da ake ciki a yaki da ƙungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Kamar kowanne ranar Laraba, yau ma muna tafi da rahoto na musamman akan yanda cin hanci da rashawa ke kasara tattalin arzikin Najeriya, wanda Hassan Umar Tambol ya hada mana. Akwai kuma labaran wasanni da kasar Ghana da Ridwan Abbas zai kawo mana. Amma yanzu ga Aisha da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an wuni lafiya. Kun labaran duniya. Yarjejeniyar wucin gadi tsakanin Isra'ila da Hamas ya shiga kwana na 6 a yau Laraba, inda bangarorin biyu suke sa ran za a sako wasu waɗanda ake garkuwa da su da kuma fursunoni, yayin da masu kokarin shiga tsakani suke yunkurin ganin an tsawaita yarjejeniyar. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa Amurka tare da Qatar da Misr suna yunkurin ganin an tsawaita wa'adin yarjejeniyar. An tsawaita yarjejeniyar farko da kwanaki biyu, inda aka amince da cewa Hamas za ta sako mutane 10 cikin waɗanda take garkuwa da su a duk wuni, sannan ita ma Isra'ila za ta sako ƙarin wasu fursunoni. Yarjejeniyar ta yi sanadiyar samun lafawar hare-hare a Gaza tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da hare-haren sama da mamayarta tsawon makonni 6 biyo bayan harin bazatar da Hamas ta kai mata. A wani labari mai alaka da wannan kuma, Ƙungiyar Lafiya ta Duniya WHO ta ce barazanar da cututtuka za su haifar a Gaza sai zai zarta barazanar da mabamai suka haifar, cinkoson mutane da kuma rashin samun tsaftataccen ruwan sha ko kuma makiwaya ya sa cututtuka samun matsugunin yaduwa, musamman ma cutar gudawa tsakanin yara wanda ya kusan ninka yadda aka saba gani sau 100 a cewar WHO. Ta ce karancin abinci ya dada ta'azzara barazanar yaduwar cututtukan, kasancewar mutane ba su da kuzari domin halin yunwa da suke ciki, wanda yake dada jefa su cikin hadarin kamuwa da cututtuka. A martaninta akan halin da Gaza ke ciki, WHO ta buƙaci a tsagaita buɗe wuta, tabbatar da ci gaba da kaiwa Gaza kayayyakin agajin jinkai, kare fararen hula da cibiyoyin lafiya, sannan a mutunta dokokin ƴancin ɗan adam na duniya. Abinda ta wallafa kenan a shafinta na X, wanda a baya aka san shi da Twitter. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike wani daga cikin manyan jami'ai na hannun daman shi, kuma wanda yake tunani zai yi tasiri a tattaunawar yarjejeniyar tsakanin Isra'ila da Hamas. Wani jami'in Amurka ya shaidawa Muryar Amurka cewa daraktan hukumar CIA William Burns ya kai ziyara Qatar a jiya Talata domin tattaunawar sulhun da ya kunshi sauko waɗanda ake garkuwa da su. Jami'in ya amince yi bayani ba tare da ambaton sunan shi ba. CIA wacce ba kasafai take yin bayani kan ziyarce-ziyarcen da daraktan yake yi zuwa kasashen waje ba, ta ki cewa uffan akan wannan ziyarar tasa, wanda jaridar Washington Post ce farko ta wallafa wani rubutu kansa. Kafafen yaɗa labaran Isra'ila da ma sauran takwarorinsu sun ruwaito wata majiyar diplomasiya na cewa yayin ziyarar tasa a Doha, Burns zai gana da shugaban ma'aikatar leƙen asirin Isra'ila Mossad da kuma jami'an Qatar da Misra. Sakataren ƙungiyar ƙawancen tsaron NATO John Stoltenberg ya shaida a jiya Talata cewa yana da ƙwarin gwiwar cewa Amurka za ta ci gaba da tallafawa Ukraine a daidai lokacin da aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin mahukuntan ƙasar kan amincewa da wasu ƙarin kuɗin tallafi ga Ukraine a yaƙinta da Rasha. Yayin da yake tattaunawa da manema labarai gabanin fara wani taro na wuni biyu, inda zai tattauna da ministocin ma'aikatan harkokin wajen kasashen NATO wanda za a yi a Brussels, Stoltenberg ya jinjina wa abin da ya ayyana da goyon bayan sojin da ba a taɓa ganin irinsa ba, wanda mambobin NATO suka baiwa Ukraine a martani kan mamayar Rasha. Kalubalen da ke gabanmu yanzu shine yadda za mu ci gaba da wannan tallafin, Stoltenberg ya ce. Ya bayyana cewa wajibi ne NATO ta tallafa wa Ukraine, yana mai cewa nasarar Rasha a Ukraine zai zama bala'i ga Ukraine sannan kuma haɗari ga mambobin NATO. Stoltenberg ya gana da sakataren kwamitin gwamnatin Amurka Anthony Blinken gabanin ganawar ministocin. A ƙarshe, akalla mutane 120 ne suka mutu sannan iyalai 90,000 ne suka rasa mahallansu bayan wata ambaliyar ruwa da ta auku a Kenya a cewar jami'ai a jiya Talata. Kenya da makwabtanta Somalia da Ethiopia sun fuskanci ambaliyar ruwan da yanayin da masana ke ayyana shi da El Nino ya sa ya daɗa muni. A Somalia kusan mutum 100 ne suka mutu sannan sama da mutum 700,000 ne suka gudu daga gidajensu a cewar gwamnatin ƙasar. A Ethiopia kuwa akalla mutane 43 ne suka mutu bisa bayanan kungiyar jinkai na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ambaliyar ruwan na bayan nan ya mamaye gonaki da dama inda ya salwantar da dabbobi sannan ya raba dubban mutane da mahallansu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla. Bari mu fara bude taskar rahotanninmu da wannan labarin. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar wa hadaddiyar majalisar ƙasa kasafin kuɗi na baɗi na naira trillion 27.5 wanda yi wa lakabi da kasafi na cimma muradun gwamnati mai damar biya wa al'ummar ƙasar wato muradunsu. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Today, I stand before you to present our budget of renewed hope, a budget which will go further to reflect the 8 priority areas of this administration.
Yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi na naira trillion 27.5 ga haɗaɗɗiyar majalisar ƙasa kenan. Wannan kasafin shine na farko da Tinubu zai gabatar wa majalisar tun rantsar da shi da aka yi a watan Mayu. Majalisar zattaswa ta amince da naira trillion 27.5 ne a matsayin kasafin kuɗin Najeriya na shekara ta 2024 wadda aka yi wa lakabi da kasafin cimma muradun gwamnati da daman biya wa al'umma buƙatunsu. A ƙunshin kasafin da majalisar zattaswa ta amince da shi, an tsayar da farashin gangan ɗanyen man fetur kan dalar Amurka 77 da santi 96 da lissafin cewa za a riƙa haƙo gangan mai miliyan 1,780 a rana kan farashin dala 1 a naira 750. Wannan kasafin za a kashe naira trillion 8.7 wajen aiwatar da manyan ayyuka. Ayyukan yau da kullum zai laƙuma naira trillion 9.92. Shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa Senator Muhammad Sani Musa ya yi ƙarin haske.
Mun yi abubuwa da yawa, mun duba ta inda muke samun kuɗaɗe da ke shiga wa gwamnati kamar ta wurin man fetur crude da ake haƙowa daga ƙasa. Da za ka ga ana samun miliyan 1 drone kenan ko miliyan 1 ganga miliyan 1,200 ko wani lokaci ma baya kaiwa miliyan 1 wancan gwamnatin. Amma tunda wannan gwamnati ta shigo cikin hukuncin Ubangiji sai abun ya daga, yanzu ana samun kusan miliyan 1,700,000. Haka ya nuna cewa kuɗi za su shigo da yawa fiye da yanda muke samu a baya. Kuma farashin mai ba wai yana dagawa ya sauka kowane lokaci bane. Wani lokaci zaka ga ya tsaya dan kwana biyu sannan wani lokaci kuma ya je ƙasa. Muka duba muka ga yadda gwamnati ta kawo haka za ta yi akan na shekara mai zuwa. To mun bari a hakan aka yi kuɗaɗe da yawa za su iya shigowa saboda wayannan hanyoyi da aka nuna na samun cigaba. Kuma mun yi kira da jami'an tsaro su ƙara ƙarfafa tsaro a wuraren da ake ayyukan wannan saboda kuɗaɗe su ƙara shigo ma ƙasar nan.
Shi kuwa Senator mai kula da kwamitin kasafin kuɗaɗen gwamnati da kashe su Ahmed Aliyu Wadada ya bayani cewa kamata yi Najeriya ta ƙara yawan kasafinta.
Kasafin kuɗi ya mana kaɗan mu miliyan 200 da wani abu. Ƙasa ce mai girma, ƙasa ce mai arziki, ƙasa ce mai ɗaukaka. Ya kamata mu dinga yin abin da ya kama da mu. In za ki yi budget per capita fa, na duk abin da muke magana kai duk ɗan Najeriya ba zai samu fiye da dala 1,000 ba.
To nawa kake ganin ya kamata a ce shine kasafin kuɗin Najeriya?
Ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na trillion 50, trillion 60 don mai muna da resources ɗin. idan zamu kamanta gaskiyan da ya dace tsakanin mu, muna da resources da zai yi bakin, muna da kudin, muna da ma'adanan, muna da komai da zai yi bakin yayi supporting kasafin kudi na biliyan 50, biliyan 60 har biliyan 70.
Wannan kasafin ya nuna cewa shugaba Tinubu zai ci gaba da tsarin aiwatar da shi daga watan Janairu zuwa Disamba, kamar yadda tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a lokacin mulkin sa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ministocin tsaro na Nigeria da hafsoshin tsaron kasar sun ziyarci Borno a yankin arewa maso gabashin Nigeria domin ziyaran ganima idanunsu halin da yakin Boko Haram ke ciki. Bayan sun dawo Abuja, babban ministan tsaro Badaru Abubakar ya jagoranci tawagar yayi wa wakilinmu a Abuja Umar Faruku Musa ƙarin bayani.
Mun yi sa'a mun tattauna da shi gwamnan jihar Borno, ya mana bayani cikakke, ya gaya mana cewa lalle ana samun ci gaba duk da dai matsalolin ba su kare ba, kuma ya ba mu shawarwari na inda matsalolin suke da kuma yanda yake gani a fahimtarsa. Idan mun sa kaimi za a gama da matsalolin gaba daya, kuma mun dauki wayannan maganganu da mu da duka shi shugaban sojojin da sauran service chiefs an tattauna, kuma da yadda Allah wayannan matsaloli da muka ji wayanda za mu iya maganin su ne kuma za mu yi. Sannan bayan wannan mun zauna da shi sojojin da suke filin daga, mun ji nasu matsalolin, mun ji bukatunsu da kuma tunaninsu na yanda za su kare wannan lamari gaba daya.
Yanzu kana nufin ko ka fahimci cewa a da kamar gwamnatin Muhammadu Buhari ba ta samu masu da irin kayayyakin yakin da suke bukata ba, da kula da kudaden da suke nema wurin gudanar da wannan yakin kenan?
Zai adalci zai ce abin ya yi sauki, tunda gwamnan da kansa ya ce abubuwan suna ta raguwa, suna ta raguwa. Gejin raguwar da za a ce ba za a ce kawai da muka zo ba ne suka fara raguwa, daman suna raguwa, kuma zuwanmu sun ci gaba da raguwa alhamdulillah. Kuma mun tarar da kayan yaki da aka siya, kuma wasu ma da suke zuwa yanzu wanda shi shugaba Muhammadu Buhari ne ya siya, sannan kuma shi shugaba Bola Ahmed Tinubu shi ma ya dada bada dumbin kudi na ci gaba da siyan kayan yakin wannan. Sanin kanka ne wannan budget da aka yi supplementary ya bada kusan biliyan 500 na asayi karin kayan yaki da kuma yanda za a kula da su sojoji.
Amma dai damuwar da ake ta nunawa shine gwamnatin Buhari ta bada waɗannan makudan kuɗaɗe na siyan kayan yaki da yaki ma, amma bata sa ido ta ga yadda aka dire ko aka kashe waɗannan kuɗaɗe ba. Kuna ganin za ku ba da kuɗin ne, kuma kuna sa ido ta yadda ‘yan ƙasa ma za su gamsu cewa da gaske ne ake ba wai ana ɓata kuɗin al’umma ba da sunan yaƙi da ta’addanci?
To ka san kamar yadda na zo na faɗa cewa duk kuɗin da muka bayar kafin a yi za a gaya mana ga abin da za a siya, kuma ga aikin da za a yi da shi, kuma ga sakamakon da muke tsammani za a samu. Kuma ko lokacin da shi Muhammadu Buhari ya bada kudi ya sai kayan aiki, an siya yawanci kuma an yi aikin nan, abinda mutane ba za su gane ba shi ne din da ka sai makami ko bom jefa shi za ka yi, da ka jefa ya tafi kudin ya wuce, ka sai tankar yaki ta $800,000 ko $700,000 da ta taka IED ta tarwatse shi kenan wannan abin ka ya asararsa. Harkar yaki ba karamin abu ba ne mai cin kudi.
‘Yan matan nan na makarantar jami'ar da ke birnin Gusau ta gwamnatin tarayyar Najeriya su sama da 30 da aka sace su kusan wata na biyu kenan. Akwai wani abu da kuke yi ko kuka tsara cewa za a kubutar da 'yan matan nan ko yaya?
Muna ta maganganun na yanda za a kubutar da su, kuma abu ne wanda yake ba magana ba ce da za mu yi a rediyo, amma ina tabbatar ma da cewa shi Baba Suwaji Bola Ahmed Tinubu da wannan magana yake kwana da ita yake tashi, kuma ya matsa kaimi akan lalle-lalle a samu a kubuto da su, kuma muna kan maganan nan.
Toma Dalla a gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Hassan Umar Tambuwal da shirinmu na gaba, wanda zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda ake samun matsaloli na cin hanci da rashawa a Najeriya.
cin hanci da rashawa wata matsala ce da yawancin 'yan Najeriya suka ce ta shafi fannoni da yawa a Najeriya. A wani bincike a shekarar 2012 ya nuna cewa daga samun 'yancin kai Najeriya ta yi hasarar dala biliyan 400 a sakamakon cin hanci da rashawa. Haka ma wani ma'aunin kungiyar Transparency International na shekarar 2022 ya nuna cewa Najeriya ce ta 150 a cikin kasashen duniya 180 a game da cin hanci a duniya. A wata tattaunawa da ni da shi ta waya tarho masani tattalin arziki Dr. Mansur Abdullahi Kwatarkwashi na jami'ar gwamnatin tarayya dake Gusau a jihar Zamfara ya ce cin hanci da rashawa suna da babbar illa ga kasa, suna lalata kasa. Cin hanci yana hana shuwar masu zuba jari, yana gurgunta kasa, yana hana ci gaban kasa da dai sauransu. To ko me 'yan Najeriya za su ce a game da cin hanci da rashawa?
Shine Alhaji Kanar Usman dan Jigawa zaune Ibadan. Cin hanci ya zama ruwan dare a Najeriya yanzu. Ko yaran ka ka kai makaranta sai ka bada cin hanci sannan a ke shi. Duk abin da kake so indai bangaren gwamnati ne haka ne. 'Yan sanda gashi su tare mota, mota ta yi hatsari akan cin hanci ba ka bada naira 100 ba. Kaga wannan bai daidai ba. Najeriya ya kamata a tausaya ma talaka ba.
Kai ka taba ganin 'yan sanda na cin hanci a hanya?
Ba gani 'yan sanda daga Maniya zuwa nan Akele na gani ana tare hanya a yanzu. Ana karban 200, 300, 300.
Ga direbobi ko ga fasinja?
Ga direbobi, in direba bai basuwa ba sai a tare shi a ce bai wucewa. Kaga wannan bai daidai ba wallahi.
Muhammadu Lawal Sarkin Shanu Ibadan Lands.
Cin hanci da rashawa ma yanzu ya fara kai ya huce ma cin hanci yanzu har da huska duk cewa akai.
Me yasa kace ana cin huska?
To alhamdulillahi gaskiya yanzu kaga 'yan sanda, sojoji ga sunan gwamnati ma gaba ɗaya duk cin hanci da rashawa ga hinani ɗaya aka ta yi gaba ɗaya yanzu a Najeriya.
A ganin ka me za a yi a rage wannan cin hanci da rashawa a Najeriya?
Gaskiya na farko dai dukkan jama'a musulmi mu tsaya mu rika Allah kuma mu dawo da addu'a.
Muhammadu Budaji Goshe. Cin hanci ya hito daga manya. Ko yaro ka kaso yau ya kare makaranta ya yi komi ya da takardu ne lamun lahiya. In an kace ma aiki na to ba hito ma haka na a taimaka ma sai ka ba da cin hanci. In ba gwamnati ba Najeriya ba mu iya maganin cin hanci yanzu.
To amma gwamnati suna kokari domin tana hana ma jami'anta cin hanci, tana hana mu aikatanta cin hanci. Kuma duk wanda an hakama da laifin cin hanci yawanci gwamnati na kora ta daga aiki.
Ba su kora. Domin suna kora ga nan bisa hanya daga Sokoto zuwa Ibadan ko daga Sokoto zuwa Lagos. In ka diba gegeg manyan ma'aikata ga su garin da garin babu wani boyo yanzu. Da ana dan boyo haka yanzu garin da gari aka tunkara su a ba su cin hanci su a huce.
Amma kana nan jami'an tsaro?
Jami'an tsaro. Kwalai.
Sunana Abubakar Ali Dan Mairi, wakilin sarkin Hausa a Borja, Ibadan. Yanzu ma aka kyara gyara mai zama ne.
Shi wani?
Ci cin hancin. Da wasa ma ake mulkin baya da nan wuce ana kiyawa mulkin cin hanci ne. To yanzu aka gyara mai cin hanci. Ai mai rijista da komi da komi kowa yayi wa da ya ga dama.
Me yasa kace haka?
Tun daga sama ne ma abubuwan yake. Gaba kaza ba da kongila BA biya ya ga abin da aka yi. Bai tambayi ministoci me suka yi. Ba ya ba su dama su yi abin da suka ga dama ba. Ba a Najeriya ne aka ba da dama cewa an soro jirage sama ba ashe ƙarya ce aka to aka kawo shugaban kasa daga dade sa hannu gaban za babu bincike babu komai har yanzu babu wani bayani. Babu wanda ya saki jin labarin abin da aka yi. A ce an ware kaza wurin makamai babu makaman. An ware kaza wurin tituna. Yanzu in ka kama hanyar Niger in ka shiga cikin Niger zuwa Kaduna zaka yi bangaren Sokoto. Wani wuri ma baka taba dan ma an taba yin kwalta a wurin. Kuma a cikin Najeriya ne ake kuma hanya ta furra gamin. Sannan kuma ga magana wuta yanzu ne ma Allah ya taimaka da aka sai dai ta ga yan kasuwa ta dan ware kiliya.
To ana gani me yake kawo cin hanci a Najeriya?
Rashin gaskiya ba shari'a. Inda alƙalai na aikin da ya kamata su yi wallahi ba a cin hanci. Wanda duk yayi abin da ba daidai ba aka yi mai hukunci aka goda ma duniya ga wani a yi mai hukunci kaza wallahi gobe na wani na jin tsoro.
Sunana na Dauda Dodo.
Me zaka ce a game da cin hanci a Najeriya?
Ai wannan gonan mu ne yan Najeriya. Ya zama mana gona.
Kamar me kenan?
Cin hanci. Yanzu ko gaisuwa zaka je ga wani babba sai ka ba da cin hanci kafin ka gaishe. Gaisuwa wannan sai ka ba da cin hanci kafin ka gaishe. Haka ba abin mamaki bane ga dan Najeriya. Tun muna yi a ƙasar mu duk yanzu duniya ta sani. In dai dan Najeriya ne duk abin da kake nema to ka zungula mai yanzu za ku daidaita. Shi yake da mun kasan namu wai. Ga arziki ma a banza. Cin hanci ya riga ya bata mu.
Wasu na cewa fannoni da ya ciki har da jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati suna cin hanci. Ana ka gani ina cin hancin ya hikamari.
Jami'an tsaro waɗansu suka koya musu. Me dalili yasa na faɗa haka? Ka ga na ɗaya mai shari'a. An je jami'in tsaro yana gani kamar zai sami zai shiga wurin shi ya sami sauki. Sai a ce sai an kawo kaza. Shin da ya karba ya bayar ya fita waje mai zai yi. Ai shi ma zai kafa nashi gunguwa ta yi. Shi ya bata mana kasan ai. Da jami'an tsaron da alkalai su suka fi kowa ma karfi. Yau in baka da kuɗi baka da shari'a. Daure ka za a yi.
Sunana Alhaji Allah ya san magajin garin Akinyele Ibadan. Maganan cin hanci da rashawa a Najeriya sai dai Allah ya mana maganin sa. Saboda daga sama har zuwa ƙasa zuwa tsakiya gaba daya duk ma'aikata na Najeriya abin da ya mamaye muke da. Kana ganin yanzu 'yan sanda na kan hanya da sojojin Najeriya. Wai 'yan sanda ya zo tsare ka sai an kace baka canji sai ce ka mu canza maka a hanya. To saboda haka abin sai dai Allah ya mana maganin cin hanci da rashawa.
Da a ce ka ba da shawara a matsayin ka na shugaban jama'a. Wace shawara zaka kawo ta yadda za a rage cin hanci a Najeriya?
Yana da da kyau su magabatan mu style tsaye kan cin hanci da rashawa saboda duk mutumin da ko yake neman mukamina ne abin da zai kuka kenan cewa in ya hau in Allah da zai maganin cin da hanci da rashawa karshen ta in ya hau sai ga abin ya kama karu
menene illacin hanci tsakanin al'umma
kasa ba ta ci gaba cin hanci da rashawa kashe kasa ne kwarai kwarai da gaske
Abdulrahman Nagbuluaje police shine baba misfor Nigeria ma ba su ci hanci su ne ina yawa cikin su government kuma na yi try sun saka fada gaskiya wanda ana yaki da su shine ana yaka haka
Justice Suleiman Muhammad Ambursa tsohon alkalin higher court ne a Nigeria
cance a Nigeria Alhaji Hassan ya yi tsamari kwarai da gaske sannan kuma yan kadiba ce hancin nan ina ganin ba yau ya fara ba ya dade a cikin rayuwar Nigeria amma kamata a dauki matakai waɗanda ya kamata su dakile wannan ci hanci ana sa Nigeria ta ci gaba da rayuwa
akwai masu ganin cewa alkalai suna ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati da ke cin hanci a Nigeria kamar yan sanda da sauran jami'an tsaro
Nigeria da yawa suna cewa haka nan amma in ka duba eh alkalai sun haka ci hanci irin da yan sanda da sauran jami'an tsaro ka ci to da kasar ta ruguje domin yau babu abin da ya rige da Nigeria kamar irin alkalai kusan hukunce-hukuncen kotu kusan su a rige da Nigeria a halin yanzu
ranke dade wasu na cewa alkalai ba su yanke hukunci mai tsanani wasu ma suna yanke hukunci kamar a ce yankan batta misali hukuncin da anka yanke na gwamnan Kano inda hukuncin da anka yanke a zaurin kotu wato ya babbanta da kofin shari'a da anka fisuwa
to Alhaji Hassan ka san ana jita-jita da yawa ita shari'a tana da ka'ida da duk abin da anka yi suwa duk abin da ya yawo cikin duniya na banza ne sai wannan da a cikin kundin tsari cikin kundin mahu shari'a cikin littafin mahu shari'a ya yanke hukunci amma yau kasar nan don ka dauko kofi kana yawo da shi ai ga abin da alkalai sun kai ga abin da sun kai wannan ba shi a cewa wai ta tabbata an samu hukunci daban-daban ba a'a me a cikin dalin da sun ka yanke cikin littafin su shi zabi ai na taba samu irin wannan matsala a Jos lokacin na shari'a zabi sai gashi wasu lauyoyi sun je sun tsara din su sun kawo kamar a ce kotu ta yi amma da mun ka riba cikin littafin mu sai mu ga ga abin da cikin littafin mu shi a daidai
wasu na ganin cewa idan an kama mutum da laifin satar akuya ko kaza ko burodi za a yanke masa hukunci mai tsanani amma an kama shi da satar miliyoyin kuɗi ko dukiyoyin ƙasa sai ka ga kawai kwana ɗaya biyu an ba da bailin sa
gaskiya Alhaji Hassan na yarda da wannan ra'ayi na mutanen Najeriya na cewa za a ga cewa mu ya yi laifi babba maimako a yi mai hukunci da zaci sai a yi mai hukunci dan kada to wannan yana da alaka da harkar cin hanci da rashawa to ya kamata ma'aikatar shari'a ita kanta ta tabbatar da duk wanda ya yi irin wannan hukunci to ai an hukunta shi kuma ya kamata irin wannan dokokin nan na cin hanci da rashawa a bar ba alkalai dama da su yi hukuncin da suka ya kamata Najeriya ta yi gyara yan Najeriya su yi gyara kuma wannan kasa ana son ta ci gaba lalle sai an gyara dokokinta
ko da yake yan Najeriya sun nuna cewa kasar tana tattare da cin hanci da rashawa amma wani bincike na shekarar 2021 zuwa 2022 ya nuna cewa kasashen da ke gaba wajen cin hanci da rashawa babu Najeriya a ciki waɗannan kasashe su ne Somalia Syria Sudan ta kudu Venezuela Yemen Libya Korea ta arewa Haiti Equatorial Guinea da Burundi Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
dai nasarar da ta samu akan kasar Madagascar bayan da ta jefa kwallo a makare ta kafar Inaki Williams ranar talata kayin da Black Stars ta sha ta koma matsayi na uku a rukunin su na farko kungiyar ku kuma dai clubin din na Ghana nasarar nata da ta samu akan Madagascar ya zama wani babban kalubale saboda kashin da ta sha a hannun Komoro wadda ya sanya damuwar gaske tsakanin magoya baya da masu lura da abin da ke kaina kawo a kasar Ghana na dai kokarin samun gurbi ne a gasan cin kofin duniya da ainihin kasar Amurka da Mexico da Canada da su dauki nauyinsa kuma matsayin ta yanzu haka ya tabbatar da ayoyin tambaya samun gurbin shiga gasan cin kofin duniya na shekara ta 2026 kasar Ghana na bukatan ta kasance a sahun gaba a rukunin su na group 1 ko kuma akalla ta kasance a matsayi na biyu. Kasancewar hali da take ciki a yanzu wani abu damuwa ne ga al'umman Ghana da masu sha'awan kwallon kafa da ma mai koyarwa Chris Hifton. Mai koyar da Black Stars wasa Chris Hifton ya nuna damuwa ainin game da kayan da Black Stars ta sha a hannun Comoros Amroni a ranar Talata 21 ga watan Nawaba. Duk da wannan hali da kasar Black Stars ta shiga, wato Hifton ya yi imani Ghana ta kasance kan gaba wurin taka leda a wannan rana akan abokan karawanta. Sai dai gazawanta wurin jefa kwallo a raga ya zama mata abun damuwa. A cikin jawabinsa na bayan wasan, manajan din na Ghana ya tabbatar da cewar Comoros sun yi nasara, to amma kokarin da Ghana ta yi tsakanin mintuna 90 da aka yi wasa ya nuna cewar ba kusa ba Ghana na gaban Comoros da iya wasa da kuma taka leda a wannan rana. Sai dai yana jinjina wa Comoros da wannan nasara da tamu. A ra'ayinsa, an kwashe mintuna 90 ana wasa kuma Ghana ce ta fi taka rawan gani. A ganinsa yana mai fadan cewar Ghana ta yi nisa da Comoros. To amma abin da ake bukata shine a jefa kwallo a raga, abin da kasar Ghana ta kasa yi wadda ya maida hannun agogo baya. Prince Tate, wani jami'in zartarwa na Privet Group of Companies na dab da mallakan kashi 90 na hannun jarin Orange FC, wacce kungiyar kwallon kafa ce da ke da matsigini a kasar Spaniya. An yi nisa a shawarwari kamar yadda aka nuna, kuma yana samun goyin baya daga kwararrun masana harkokin kasuwanci. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Abbas da wannan wato labarai na wasanni. A wagonmu a nan Washington yana cewa karfe 3:57 na wato yamma kenan. Kuma kuna sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
To baba, a takaice, yarjejeniyar wucin gadi tsakanin Isra'ila da Hamas ya shiga kwana na 6 a yau Laraba, inda bangarorin biyu suke sa ran sake sako waɗanda ake garkuwa da su da kuma fursunoni, yayin da masu ƙoƙarin shiga tsakani suke yunkurin ganin an tsawaita wa'adin yarjejeniyar. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa Amurka tana aiki tare da Qatar da Misra domin ganin an tsawaita wa'adin yarjejeniyar. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya WHO ta ce barazanar da cututtuka za su haifar a Gaza sai ya zarta barazanar da bama-bamai suka haifar. Cinkoson mutane da kuma rashin samun tsaftataccen ruwan sha ko kuma makewaya ya haifar da cututtuka samun matsaloli. Shugaban Amurka Joe Biden ya aika wani daga cikin jami'ansa na hannun dama, kuma wanda yake tunanin zai yi tasiri a tattaunawar samar da sulhu tsakanin Isra'ila da Hamas wanda ake yi a Doha. Sakataren kungiyar kawancen tsaron NATO John Stoltenberg ya shaida a jiya Talata cewa yana da kwarin gwiwar cewa Amurka za ta ci gaba da tallafawa Ukraine a daidai lokacin da aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin mahukuntan ƙasar akan amincewa da wasu ƙarin kuɗin tallafi ga Ukraine a yaƙinta da Rasha. Aƙalla mutane 120 ne suka mutu, sannan wasu iyalai 90,000 suka rasa mahallansu bayan wata ambaliyar ruwa da ta auku a Kenya, a cewar jami'ai a jiya Talata.
To duka abinda lokaci ya bamu daman kawo muku kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri, ko kuma za ku ji wasu abokan aikin mu za su shigo muna da sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Mu'azzam ta taya ni gabatar da shirin, da kuma wato Fiona wa mike nan, da injiniyan mu na wannan dare Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku a kwanan lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin, wassalamu.